بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا يتعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة فلا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درك بنا ساكة سادوة أولا يبتشي نرانا لتنن بيار غوة جمادة الأولى هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد تليه إن تلاتين دتايا ونقوما يزو دي دي دشاترة ga watan hudu miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan, wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya Al-Harrani Ad-Dimashqi, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara 728. A yau kuma wannan shine majalisin mu na 19 a wannan littafi. Idan ba manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana a kanta ita ce gabar da take magana ko take bayani a kan wato kashe-kashen waliyai ko azuzuwan waliyai, wanda ya ce azuzuwa biyu ne rak, babu na ukunsa, su wanda aka ce wane waliyi ne, ta ko dai zama cikin aji na ɗaya ko aji na biyu, amma sauran azuzuwa duk da aka ƙara wannan ba sa cikin da'irar walittaka, sai dai cikin wani abu daban. Amma a da'irar walittaka dai wacce Allah ya ta'arifinta, أتكلم القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تجدابيني كما عند ابن تيمية كي ونم بيانا ينا فسر فقدر الله مدوكك سركي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن تيمية هنا قشم بكم ونن آية وشئت ما أتنا لجشكين آية ينبسكي بياني أكن كشك شموني وتأقي السابقون السابقون أقولكم أصحاب اليمين السابقون السابقون وأدنسوني وليي نقولي أنما وادك سناتكي سنن سهبي سناتكي تسنن كما أصحاب اليمين سورا متانا كريكي متانا قولي وأن سكا أيكا نقولي سكا بجي أيكا نبا نقولي با سكا زود أيكا واجبي سكا قوشي وأيكا حرام وأن سناتكي أصحاب اليمين دودا ديبا سكالا دا أيكا نافل فلوبا ta fuskar ibada amma dai sun kiyaye abin da yake wajibi sun kuma guji abin da yake haramu waɗannan su ma suna nan cikin ajin waliyyi sai az-zalimu li nafsihi shine waɗanda suka hada aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wa aqruna murjauna li amri llahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim waɗannan su na uku ka su na uku suna da wani yanki na walittaka in aka yi maganar imani da taqwa to suna da aslul iman suna da tushen imani imanin da zai bar su a cikin musulunci da zai sa a ci gaba da lissafa su a matsayin musulmi suna da shi domin sun yarda da al-usulus sitta na imani al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa wal qadari khairihi wa sharrihi sun yi imani da waɗannan ginshiƙan imani guda shida duk da cewa ta fuskar ibada suna da sakaci akan abin da yake wajibi wani lokaci su yi sallah wani lokaci su zo su ƙi wani lokaci su abin nan su yi wasa da azumi su yi wasa da haƙƙin da yake kansu na dukiya na zakka da sauransu ko kuma su gan su ana a same su cikin ayyuka na barna a same yana shan giya ko yana zina ko yana sata amma dai waɗancan abubuwan imani din guda shida yana nan da su bai ƙaryata samuwar Allah ba ya yarda da sifofin Allah ya yarda da kadaitakar Allah baya shirka a cikin sha'aninsa ya yarda da manzanni duka manzanni ne na Allah Allah ne ya zaɓe su ya aiko su ya yarda da littafai ya yarda da mala'iku ya yarda da ranar lahira ya yarda da kaddara bai samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan ba kaga yana da aslul iman tare da shi to tunda kuma walittaka dinnan imani ne kaga yana da wani bangare na walittaka amma ko ba zaka ce da shi wani waliyi bane ai kiran mutum da sunan waliyi wato wani abu ne na yabo duk sanda kace wani waliyin Allah ne anan ba zai yi ba kuma a ganshi a gidan giya mutumin nan da kake ce waliyin Allah je fa an tsaya zo nan fa yana ta bige bige fa kaga mutane sai su ba dan kalmar waliyullah akwai yabo a ciki ashe kaga man haqqaqa al-iman wa at-taqwa shine wali wanda yazo da imani da taqwa cikakku wannan shine wali amma kuma yana da wani bangare na walittaka tunda yana da wani sufani na imani wanda ya ci gaba da rike shi a matsayin mu'mini bai fita bai zama kafiri ba to shine Ibn Taymiyyah ya ce wannan ba za ka sa su az-zalimu li nafsi ba za ka sa su cikin ajin waliyai ba amma su ma dai karshe al'amari za su shiga aljanna tunda wasu na da wannan abu na imani a zuciyarsu ko da sun shiga wuta an yi musu horo an azabta su gwargwadon laifukansu to akwai ranar da kuma ubangiji zai shigar da su aljanna domin ƙarshen ayar haka ubangiji ya nuna da ya faɗi waɗannan ukun duk gaba ɗayansu ya faɗi abin minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah a gaba sai ya ce jannatu adnin yadkhuluna shi yasa malamai suka ce wannan aya ta fi kowace aya sawa rai amma ne wato tana da rai aya mai kwantar da hankali muka faɗi ma kaga daga cikin hikimar Allah sai aka ma fara da azzalimin shi wanda yake zaluntar kansa sai aka fara da shi dan kada ya fidda rai aka kuma jinkirta as-sabiqu bil khairat dan kada wannan ya rute shi ya ji cewa ai su sun isa don haka dole ba su shiga aljanna kamar yadda suke cewa an wuce aljannan ma to wanda zai ce ya wuce aljanna ya wuce ta to ka fita daga aljanna ka wuce za a yi wani guri kuma daban saboda haka babu wani gida fariqu fil jannati wa fariqu fis sa'ir to ba ka cikin fil jannati kana cikin fis sa'ir to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa kaga anan a cikin wannan aya akwai raddi ga mutanen da suke da aqidar murji'a da waɗanda suke da aqidar khawarij da mu'tazila masu aqidar murji'a sune waɗanda suke ganin in dai kana da imani to duk tabargazar da kai wannan ba za su cuce ka ba su a gurin su Allah zai iya sa kowa aljanna duk saban sa wanda wannan yana rushe wani sashi mai yawa na alqur'ani alqur'ani ya nuna cewa akwai dan aljanna akwai ƴan wuta ga su ƴan aljanna ga su ƴan wuta akwai ayyuka ƴan aljanna akwai ayyuka ƴan wuta akwai wanda za a sa su aljanna suna jin daɗi suna godiya akwai wanda za a sa su a cikin wuta suna nadama to in ka zo ka ce kana yiwa in an tashi lahira ba duk kowa ma Allah ce duk ya fasa duk ya shigar da su aljanna kaga anan duk ka rusa wannan sashi wannan ayoyi da suka zo a alqur'ani duk ka rushe to kaga wannan kuskure ne sannan kuma kana kwadaitarwa da zuga akan sabawa Allah dan wanda zaka ce kawai ka je watakila ma duk abinda ma zaka yi dai ma kawai ka je kai la tadurru ma'siyatan ma'al iman wa la yadurru ma'al iman ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufr ta'a a ce in dai kai imani to sabawa Allah ba zai cuce ka ba kamar yadda mutum in dai yana da kafirci to da'a ba ta amfane shi ba a kawo maka wannan falsafar a kawo maka wannan wayar da dabarar sai ka yarda to waɗannan ayoyi suna ƙaryata haka ayoyin da Ibn Taymiyyah ya kawo a baya musamman fadar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafarta ma wanda zai yi shirka da shi amma yakan gafarta ma abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so kaga anan ubangiji ya nuna akwai waɗanda ba zai gafarta musu ba ya riga ya gama hukunci a kansu haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin waɗannan kawai ɗan wuta ne ubangiji ya yi hukunci su la yaghfiru ba zai gafarta musu ba kaga ka zo ka ce da su ta yi ma da a ce ku shiga aljanna kaga ka rusa wannan magana ta ubangiji sannan ba su saban Allah ubangiji ya ce zai gafarta ma wanda ya so abinda bai kai shirka ba kaga na farko sharadi biyu yasa laifin kai ya kai shirka to zai gafarta masa sannan kuma in ya san ya so ya yi masa gafara don kaga akwai sharadi na irin laifin da za a gafarta wa mutum kai ya kai matsayin shirka wanda za a iya gafarta masa sannan kuma ba kowa ne gafarar za ta shafa ba sai waɗanda Allah ya so ya zaɓa su zai yi wa gafara kaga kenan ubangiji ya nuna zai azabtar da wasu zai yafe ma wasu a ba duka zai yafe ba zai azabtar da wasu zai kuma yafe ma wasu shi yasa a can Allah yake cewa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adhibuhu wa imma yatubu alayhi kaga akwai wadanda za a yi wa azaba akwai kuma wadanda za a yafe masu to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa qad dalla ala fasadil qawli ta'ifatayn qawlullahi ta'ala fil ayatayn min kitabihi daga cikin abin da ya nuna barnar ko bacin fadar maganganza wato maganar wasu kungiyoyi guda biyu kungiyoyin nan guda biyu wato kungiyar khawarij da mu'tazila a gefe guda da kuma kungiyar murji'a su mu'tazila da khawarij aqidar su shine duk wanda ya saban Allah to in ya shiga wuta ya shiga har abada ba zai fito ba kaga sun yi hannun riga da murji'a sun jefa shi aljanna duk saban sa da zai yi su kuma waɗannan da suka jefa shi wuta suka ce ba zai fito ba ahlus sunna suka ce a dukkan ku ba kan gaskiya kuke ba ku da za ku jefa shi aljanna ba gaira ba dalili haka kawai kaga kun saba ayoyi da yawa na alqur'ani suke nuna in mutum yayi laifi ubangiji yana iya gafarta masa amma akwai kuma waɗanda zai azabtar da su ku kuma da kuke cewa in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada, ku ba nan kun saba wa nasi, domin Ubangiji ya nuna zai gafarta ba wanda ya so. Shi yasa Ibn Taymiyya ya ce wa qad dalla ala fasadi qawli ta'ifataini, wato qawlin Allah ta'ala fi ayataini min kitabi, Ubangiji ya faɗi waɗannan ayoyi biyu a littafin sa dukkan su a cikin suratul nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, akwai kuma wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida. Ubangiji yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Allah baya gafarar ayi shirka da shi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so. Sai malai yace fa akhbara ta'ala annahu la yaghfiru ash-shirka, Allah sai ya bamu labarin cewa ba fa ya gafarta shirka, wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu liman yasha, sai kuma ya labarta mana cewa yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so. Wa la yajuzu an yurada bidhalika at-ta'ib, to anan ba wanda ya tuba ake nufi ba, kamar su Mu'tazila da Khawarij da Allah ce wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sai suka ce liman taba. Kaga kenan, in mutum ya mutu yana saban Allah kawai sai ya tafi huta, in dai bai tuba ba a gurin su sai ya tafi huta. Ahli sunna suna cewa tayu ya zama yana da ayyukan kwarai da sukarin jahilaifinsa, ga laifin yana nan, amma kuma yana da ayyukan kwarai saqulat mawazinuhu wala fawfi ishatir radiya fa ulai kawmul muflihun, wannan aljanna zai tafi. Kaga bai tuba din ba dan ya tafi da laifin, amma kuma ayyukansa na kwarai su suka yi yawa, su suka yi rinjaye, kaga ya tafi aljanna. Tayu ya shiga cikin ceto, ya shiga cikin wadanda Allah zai bada damar a cece su. Tayu gafara Ubangiji ta lullube shi, kamar hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari, hukuman da Allah zai kawo shi, ya ce hal arafta zanba kaza, hal arafta zanba kaza, yana gaya masa laifi iri kaza, laifi iri kaza, shi kuma yana tabbatarwa eh ya Ubangiji nayi, har sai ya sakankance cewa kawai shi daga nan sai wuta. Sai Ubangiji ce to na gafarta maka, na sitince ka yadda dai maka a duniya. Kaga nan gafara Allah ce ta ainihin shafe shi, gashi ya jera laifin, inda ya tuba ba za a ji ana kuma masa lissafin laifin da ya tuba ba. Laifin da ka tuba a maka lissafin sa, a ce kayi kaza fa kayi kaza kayi kaza, wannan ka riga ka tuba. Kamar mutum ne da ya laifi aka kai shi kotu aka hukunta shi, ran da ya wani laifin aka kai shi ba a kawo masa da na baya, a ce ai cikin laifukan ka akwai laifi da kai kaza kaza kaza, wannan ai an gama hukunci sa ya riga ya kare. To duk abin da ka riga ka tuba shikenan, wanda ya riga ya tafi, ba a kiranta a ce kai laifi kaza kai laifi kaza, sai wanda baka tuba ba. Don haka cewar da suke wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha liman taba, malai ce wannan ba daidai bane, kana liman taba ka ce ma duna zalika ga wanda ya tuba ake nufi, a ba haka ake nufi ba. Yace wa ma duna shirki, yawa yace yuradu bizalika ta'in kama yaqulu man yaqulu min almu'tazila, kamar yanda wasu daga cikin mu'tazilawa suke fadar haka, li'anna shirka yaghfiru Allah liman taba, domin in ka kawo liman taba a ƙarshen ayar, to ka rushe ayar, ka rushe farkon ayar kuma, domin cewa Allah cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, yace baya gafarta ayi shirka da shi, ko wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so. To sai na gaban sai ka ce ga wanda ya tuba, to in shirkar ya tuba Allah ba zai gafarta masa ba? Zai gafarta masa. Ashe kaga in an tuba babu magana kuma la yaghfiru an yushraka bihi, ka zo ka ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi liman taba, ba za ka kara liman taba a nan ba, saboda wanda ya tuba ba maganar kuma ya tuba shikenan, ba za a ce kuma za a yafe masa ba. Yace san Ubangiji yana yafe ba wanda ya yi shirka in ya tuba, yace ya daina shirka, shi yasa duk wanda ya zo ya shiga musulunci ya tuba, mukan ce tubabbe, ya tuba ma'ana ya bar shirka ya da dama akan abin da yayi, yanzu ya karɓi musulunci. Manya-manyan sahabbai da a cikin shirka suke suka dawo suka karɓi musulunci, haka sun tuba, Ubangiji yana yafe musu. Don haka kaga a zo a ce kuma wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u, a ce liman taba, to me bambancin wannan ma duna dhalika da shirka kenan? Dan san ba bambanci, tunda liman yasha'u anan ga wanda ya so, shin akwai wani laifin da zaka yi kankani in ka tuba a ce sai an so a yafe maka? Ai ko shirka ce kai ita ce tafi girma ana yafe maka, bare kuma wanda bai kai shirka ba a ce a ko ka tuban ba lalle a karbi tuban ba, malai ce wannan tawilin ba zai samu karbuwa ba. Wa ma duna shirki, abinda bai kai shirka ba, yaghfiruhu Allahu aidan litta'ibi, Allah yana karbar yana gafarta ma wanda ya tuba. Fala yata'allaqu bil mashi'a, shi ba ya da alaka da liman sha'a. Walihada lamma zakara al maghfirata litta'ibina, inda Allah ya faɗi gafara ga masu tuba, ayar da ta yi maganar masu tuba, Allah ce ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kace ya ku bayina alladina asrafu ala anfusihim, wadanda suka yi wa kansu ta'addanci, suka zalunci kansu ta hanyar wuce gona da iri, لا تقنطوا من رحمة الله كذلك فهد قولا لغرا ما الله إن الله يغفر الذنوب جميعا للي الله إنا غافر تدك من ذنوبه كذا لما قنا وانا ستتوبني كذا باب لمن شاء كوكي لكن ما قنا التوبة توان دي توبة الله إنا كربت توبة شركة يي بيي كوما بيي إنت يا توبة يغفر الذنوب جميعا كذا لما آية التائبين آية ما ستوبة وشن كوما آية ما ستوبة بشي da ka hada ayoyin biyu ka ce wannan ayar da wannan ayar duk ɗaya ne kuskure ce. Yace inna Allahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah shine mai yawan gafara mai yawan tausayi. Fa huna ammama al-maghfira wa atlaqaha, anan ubangiji ya faɗi gafaran a gaba daya, yace yaghfiru dhunuba jami'an, kaga bai ware shirka ba, bai ware ma duna zalika ba, duk ya musu kudin goro gaba daya ubangiji yana gafarta su, saboda nan maganar tuba ake. An gane ku, in ana maganar tuba ba a maganar karami da babba, in dai ka tuba babban ne karamin ne ubangiji yana gafarta duka, kaga shine amma ba. Sannan wa atlaqaha bai sa mata kaidi ba, bai sa sharadi ba, bai ce liman yasha ba, sai aka bar abin a sake, saboda duk wanda zai tuba to ubangiji zai yafe masa. Fa inna Allaha yaghfiru lil 'abdi ayya dhanbin taba minhu, domin ubangiji yana gafartawa bawa kowane irin zunubi yayi ya tuba. Faman taba min ash-shirki ghafara Allahu lahu, wanda ya tuba daga shirka ubangiji na yafe masa. Waman taba min al-kaba'iri ghafara Allahu lahu, wanda ya tuba daga kaba'ira Allah yana yafe masa. Shi yasa a nan ba a ware shirka ba da karamin laifi, ba a kuma ce liman yasha'u ba, tunda nan maganar tuba ake. Amma ayar baya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ba maganar tuba ake ba, mutum ne ya mutu yana laifi, to in laifinsa ya kai shirka, ya kai kafirci, to la yaghfiru an yushraka bihi, in laifinsa bai kai kafirci ba yana karkashin mashiya. Nan kuma da yake maganar tuba ake, sai aka faɗa abin gaba daya, duk wanda ya tuba Allah yana yafe masa, ba a duban karamin laifi ne ko babba ne, in dai ka tuba za a yafe maka. Sannan kuma ba a ce liman yasha ba, a tura ka takal mashi'a ba, da aka tura mutane tatin mashi'a nan, mutane sai su ga cewa to ai gaskiya ba tabbas, mutum yana cikin holewarsa da fantamawarsa a ce zo ya tuba ya bari ya dawo ya karɓi musulunci, ce to ai ba tabbas, a musulunci an ce da manya sha'u, ni na san ina za a karɓa ni ba za a karɓe ni ba, to a wajen tuba ba maganar liman yasha'u, in dai za ka tuba ka tuba. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, a nan ka saki jikinka, in dai da gaske ne ka tuba to Allah zai gafarta maka. Fa fi ayati tauba, a ayar da ta yi maganar tuba, ba yana nufin suratu tauba ba, nan ba ayar suratu tauba, a ayar da ta yi maganar tuba ita ce inna Allaha abinnan, ita ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, ayar Zumar, kaga a nan maganar tuba ake yi. Ayar da ya yi maganar tuba ammama wa atlaqa, sai ya yi magana gabanmiya, abinda yake nufi da gabanmiya ta shafi babban laifi da karamin laifi, kaga wannan amma ce. Sannan wa atlaqa, ya sake ka ba kaidi, bai ce liman yasha'u ba, sai ya barka abin sake, in dai ka tuba kawai za a gafarta maka. Wa fi tilkal aya, a waccan aya kuma ta cikin suratul nisa'i, khassasa, sai ya kebe
babbar shirka
ba za a gafarta ta ba,
karama za a iya gafarta. Kaga an kebe babbar shirka ana la yaghfiru an yushraka bihi fa khassa shirka bi annahu la yaghfiruhu, ubangiji ya kebe shirka a matsayin abinda baya gafarta ma bawa akan sa. Wa allaqa ma siwahu ala al-mashi'a, sai kuma ya rataya abinda bai kai shirka ba bisa mashi'a. Anan kuma abinda bai kai shirka ba mutum ya mutu yana yin saban Allah bai ce ya tuba ba, to mu dai ba za mu ce mun yafe masa ba, ba mu yi wa laifin nan ba, Allah yau kuma ba za mu ce Allah ba zai yafe masa ba, don haka mun bar shi da Ubangiji. In Allah ya so ya yafe masa sai ya yafe masa, in bai so ya yafe masa ba sai azabta shi, tunda daman ya riga kunnensa ya masa gargadi laifi kaza laifi kaza laifi kaza, zai kai ka ga shiga azabar Allah, zai kai ka ga ukuba, ya masa gargadi bai ji ba. To anan mu ba za mu yi abin da katsalan nan ba cikin sha'anin Ubangiji, mu ce wani Allah ba zai gafarta masa ba, wallahi lan yaghfir Allah li fulan, kamar yadda zo a hadisi, ba za mu yi wannan katsalin ba, ba za mu yi wa Allah katsali irin wannan. Sai Ubangiji ya ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah afira li fulan fa qad ghafartu li fulan wa ahbatu amala, waye yake mun katsali har yake cewa wai yana rantsuwa wallahi ba zan gafarta masa ba, ni aka yi wa laifi ko shi ni aka yi wa, to a bari ni in ce ba zan gafarta din, amma kawai mutum ya shiga harkar da ba ta shi ba. To shi yasa abinda ya mutum ya mutu yana yi na saban Allah da bai kai shirka ba, ahlus sunna suke cewa tahtal mashi'a, in sha azabahu wa in sha ghafara. Daga Imam Az-Zahabi da yazo tarjumar Hajjaj ibn Yusuf Saqafi, Hajjaj ya cika rayuwarsa da saban Allah da ta'addanci da zalunci da cutar bayan Allah da kashe mu'minai, ya kashe malamai, ya kashe abin nan, shi ya jagorancin yakin da aka je aka shiga Abdullah bin Zubair sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, aka rusa Ka'aba, aka jefa mutanen Madina da manjalik majaujawa, aka rusa musu gidaddaji, aka kashe mutane a cikin haramullahi alharam, yayi jagorancin yaƙe-yaƙe wanda aka yi zalunci, shi ya jagorancin kashe Sa'id ibn Jubayr, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, ɗaya daga cikin manyan almajiran makarantar Abdullah ibn Abbas, yasa aka masa yankan rago, yayi aika-aika iri-iri, amma ko bai kafarta ba, duk abin da yayi saban Allah ne, yana dan a cikin hayyizin saban Allah, a da'irar saban Allah, in yana sallah tare da musulmi, yana azumi, yana duk ayyukan alkhairi yana yi, amma kuma azalimi ne, magana zubda jini shi a kunsa ba komai bane, dan daba ne fitacce sai wato haɗaɗɗe ba abin da ya sha masa kai, yanzu nan ya ce ya hango wani kai da ya nuna ya kamata a tsige shi. To amma da za a zo tarjumarsa bayan faɗi da aika-aikansa, a ƙarshe sai yake cewa nasubbuhu wala nushibbuhu wa narju lahu an-nar wa nujawwizu lahu al-janna, za mu ɓace shi, za mu faɗi laifinsa, ba za mu so shi ba, wanda zai kashe sahabin manzon Allah ya jefu Ka'aba ba yadda za ka shiga rasin shi. In ka zo ba da tarihinsa dole ka faɗi aika-aikansa, ka nuna laifuffukansa, ka nuna ba mutumin ƙwarai ba ne, shi ne ma'anar na subuhu wala nusubuhu, ba wai bai ta la'anta sa ba duk da muka kira shi. Sai yake cewa wa narju lahu an-nar wa nujawwizu lahu al-janna, mu in mu za a tambaya ina za a kai Hajjaj, za mu ce Allah kai shuta mu wanda muke fata, amma kuma ba ma cewa ba zai shiga aljanna ba, mukan halatta yuwar shigarsa aljanna, muna halatta yuwarsa shigarsa aljanna tunda har yanzu yana tahtal mashi'a, amma mu mun san ya tafi ya tafi ta, kuma wannan tabi'a ce ta dan adam, wanda ya tuce ka za ka so ka ga an bi maka kadinka. Shi yasa za ga wanda suka yi aika-aika a rayuwar suka dulmiyar da musulmi, suka halakar da su, ba za ka so a ce ƙarshen rayuwarsu sun tuba ba, sai ka ga to waɗanda kuma aka suka dulmiyar wanda har yanzu suna nan suna abin nan ba su bari ba, ya za'ayi da su kenan, su sun haye, sun yi ingiza mai kan turuwa, sun tura mutane wuta, su sun gudu aljanna, sai ka ji ba ka so a ce ai wani ana jin ba ko ya tuba, sai ka ji ba ka so. To Ubangiji yana iya yin wannan, za ka ga wasu yanzu akwai malaman da sun yi littattafai, littattafan nan suna nan har yanzu dafi ne cikin al'ummar su, wasu daga cikin littattafan su yanzu kamar Abu Hamid al-Ghazali da Iya Ulumuddin kaduba iya ulumuddin abubuwan da ya tara na tarkace da abubuwa na dafi da irin su Fakhruddin Razi waɗanda su suka assasa ka'ida ta tawili wato bankar ayoyin Allah waɗanda da dama aka zo aka riƙa bin bayan su ana koyi da maganganun su ana hujja da littattafan su a ƙarshen rayuwar su duk sun zo sun yi nadama sun yi da na sani sun ba sun bata lokacin su rayuwar su bata musu amfani ba da sun tsaya sun karanci alqur'ani da sunna duk da ba su bata lokacin su akan wannan shirman ba da suke ta fama akan sa zazali da ƙarshe ya dawo ya rungumi sahihaini yana ganin cewa ba zai samu tsira ba sai a cikin sahihaini amma ga littafan sanan wadanda suke cike da barna littafan suna nan suna barna amma shi ya tuba ko ba yadda zaka yi ya tuba in ka zo kana magana za ka faɗi irin laifukan da suke cikin littafansa amma shi dole ka haƙura ya tuba ba kai yi wa ba laifi Allah yi wa kuma ya tuba malai ce wa mina shirki a ta'atilu lil khaliqi yana daga cikin shirka ka nuna ba Allah wanda zai ce babu Allah ba mahalicci to kaga wannan ai ba yadda za Ubangiji ya gafarta masa وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب هذا wannan yana nuna bacin aqidar wanda yake cewa dukkan wani mai saban Allah tabbas za a gafarta masa ma'ana ba zai shiga wuta ba wato yujawizu kamar murji'a suna ta inna ala kabair qad yaqulu jami'uhum jannata min ghairi adab ahalin kaza'ir masu laifuffuka za su shiga aljanna za su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba wanda ya rushe jadabin da ya yi magana a kan 'yan aljanna ga sifofinsu 'yan mutane ga sifofinsu kuma ubangiji ya furu ma duna zalika liman ya sha'u kaga ya kasa mutane biyu akwai wanda suke cikin mashi'arsa akwai wanda kuma za su shiga ƙarƙashin mashi'arsa ba kai ka zo ka haɗe su duk gaba ɗaya ka ce za su samu gafara kaga wannan kalmar liman ya sha'u ɗin kaso ce ta wa nabbaha bishirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'tilil khaliqi da ubangiji ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi kaga shirka an yadda wanda zai yi shirka yadda akwai Allah amma kuma ya yadda kuma akwai wani da za a iya bashi wani haƙƙi irin na Allah kaga wannan bai ce ba Allah to wanda zai faɗi ya yadda akwai Allah ya haɗa Allah da wani ubangiji ya ce ba zai gafarta masa ba kaga babu shakka wanda ya ce ba Allah ɗin gaba ɗaya shi ya fi cancanta kada a gafarta mishi haka ne to shine kaga anan an yi at-tanbihi bil adna ala al-a'la idan har ba za a gafarta ma wanda akwai Allah ya ce akwai Allah ya yarda shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi shi yayi baban shi da baban shi da kakanni shi ya bashi ci da sha shi yake bashi rai shi yake karɓar rai ya yarda duk da wannan amma kuma ya yarda ya yi wa wani Allah abin da ake wa Allah Allah ya ce ba zai gafarta masa to sai kuma wani yake shi bai ma yarda akwai Allah ba sama da ƙasa da waye da ruwa da wuta da mutum da dabba da aljan da duk abin da ido yake iya gani ko hannu ya taba duk waɗannan abubuwa su suka yi kansu kaga wannan shi ya fi cancanta kada a gafarta masa tunda wancan kaga ai ya bawa Allah wani kaso na rububiyya a wajen uluhiyya ne ya samu matsala aka ce ba za a gafarta masa wannan gaba ɗaya da rububiyya da uluhiyya duk ya rubuta su to kaga wannan shi ne at-tabi'u bil adna ala al-a'la wannan shi ne malamai suke kira masu'ul muwafaqa ko al-qiyas al-jali ko al-qiyas al-aulawi an gane ko ko dalilu al-qitan do ana kiran sa da wannan suna babu wani malami da ya ja akan irin wannan qiyasin da Allah yake cewa wala taqul lahum uffin wala tanharhuma kada ka ga yawa iyayenka uff wato kada kai wata kalmar da take nuna ka kosa shine ma'ana uff kalimar tazajjur ka nuna ka gaji su sa ka wani abu ka yi tsaki kamar ka ce kada ka yi musu tsaki to ka ga adam ba sai an ce kada ka duke su ba sai an ce kada ka zage su ba ballantana ka jira sai an ce kada ka zane su ballantana ka jira sai an ce kada ka kashe su dan waɗannan duk sun fi tsaki girma. In dai har an hana ka yin tsaki, to ka sani an hana ka dake su min babu aula. An hana ka zage su, an hana ka cuce su, an hana ka muzgura musu ballantana ka kashe mahaifinka. Ba ka wani ba zai zo ce ai nan kawai tsaki in kama zai su ba komai. Tsaki da aka hana. Wannan babu wani malamin da zai taɓa faɗar wannan, saboda shi wai yana tafiya akan doren nasi. A'a, wannan ba kan doren nasi, yadda ya shiga ƙarƙashin nasin ya ta doren sai ba. Ya zille wani su. Wannan shi da ƙiyasul jali, ana kiransa ƙiyasi dai tajawuzan, wa illa falaysa min babil ƙiyas. Ba ƙiyasi ba ne, amma dai kawai haka nan akan yi sassauci a kira shi ƙiyasi, don ba buƙatar ijtihadi. In dai kana jin larabci kana gane magana, za ka fahimci wannan, ko ba buƙatar sai wani kasurgumin malami ne zai gane. Duk wani wanda yake da hankali, da ya ji an ce kada ka yi wa iyayenka tsaki, in ya ga wani ya ɗaga murya yana gaggawa babansa magana, zai ji Allah ba ya hana. In aka ce ina aya, zai ce Allah ya ce la taqullahuma uffin. Ko da ba malami ba ne, ya san kalmar uffin a nan ta nuna bai halatta a zage su ba, bai halatta a mare su ba, bai halatta a yi musu abin da ya fi tsaki ba. Ba buƙatar sai ƙwararren malami fitacce wanda ya goge shi zai gano wannan. Kun san ƙiyasi shi wani abu ne da sai ƙwararren malami. Ƙiyasi yana buƙatar ijtihadi, sai alul ijtihadi. Amma shi wannan ana gane shi, ko ba sai alul ijtihadi ba. Da Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Wannan duk suke cin dukiyar malaya bisa zalunci. Kaga Allah maganar ci yayi, wanda zai cinye dukiyar maraya, an ba shi ajiyar kuɗin maraya ya cinye, ko ya ci wani ɓangare daga ciki. Kaga a magana ci aka yi, sai wani ya ce to ni ba cin zan yi ba don kai in shiga cikin aya, ba zan ci ba, amma zan ƙona dukiyar don ni ban yarda wannan yaron ya tashi ya karɓi wannan dukiyar zai zo ya rena ni, zan ƙona ta. Sai ya ce shi ne saba wa ayar ba, akwai mai hankalin da zai yarda da shi. Ba a yi maganar ƙonawa ba, ba a yi maganar zuba ta a teku ba, amma ka san tun da aka hana ci dole na abubuwan su ba an hana su. Idan har ci za ta amfana an hana ka yi, ko da ko za ka amfana kai ka mora, an ce kada kai tun da ba naka ba ne, zalunci kai in kai haka. To ina ga abin da za ka yi na salwanta dukiyar kai baka mora ba, shi bai mora ba, kai wannan babu auna. To wannan shi da ake kira mafhumul muwafaqa, an kira shi al-qiyas min babu tajawuz wa illa falaysa min al-aqisa, don al-qiyas yana buƙatar ijtihadi. To anan akwai irin wannan a wannan ayat, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, shirka aka yi magana, kaga wanda zai ce ba Allah, irin ɗan gurguzan nan da suke cewa ba Allah, kaga wannan su suka fi kamata su shiga ƙarƙashin ayar. Tunda ma wanda yadda akwai Allah ya haɗa Allah da wani ba za a gafarta mashi ba, ina ga wanda ma bai yadda akwai Allah ba. Shi ne yace wa nabbaha bi shirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'tilil khaliqi aw yujawwizu. Hakanan wannan ayar tana nuna fasadin aw din nan maqufun ne ala abin nan ala qawli ala fasadi qawli man yujawwizu an la yu'adhdhiba bi dhanbin ko la yu'adhdhiba bi dhanbin, wanda zai halatta cewa Allah ba zai, wato zai halatta cewa Ubangiji ba zai yi azaba, la yu'adhdhiba bi dhanbin, mutum duk zunubinsa ba za a masa azaba ba. Fa innahu law kana kadhalika, da a ce duk zunubin mutum akwai yiwuwar ba za a masa azaba, kowane zunubi mutum yayi duk abin da ya ba za a masa azaba ba, lamaza tara annahu yaghfiru al-ba'd duna al-ba'd, da Allah bai ce zai gafarta sashin zunubi ba banda wani sashin zunubi. Walau kana kullu zalimin li nafsihi maghfuran lahu bila tauba, da a ce kuma kowane azzalimi wanda ya cuci kanshi za a gafarta masa ba tare da ya tuba ba, wala hasanatin mahiya, ba tare da yana da wasu abin da ayyukan kwarai da za su share laifinsa ba, a ce kuma haka kawai ba su iba sa dada za a gafarta masa. Lam yu'allaq zalika bil mashi'a, da ba za a rafe wannan da mashi'a ba, sai a ce wa yaghfiru ma duna zalika, kawai shikenan, ba za a ce liman yasha'u ba. Amma tun da aka ce liman yasha'u, ya nuna akwai wanda za a gafartawa saboda wasu dalilai, akwai wanda za a gafarta masa. An gane ku? To kaga ayar ta rushe kaulin murji'a, ta rushe kaulin jahmi, abin nan mu'tazila da khawarijawa. وقوله تعالى ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على انه يكفر البعض دون البعض شيء وانت الله يزي غافرت ابن دبي كي شركة بك وان يسو دليلي لدي كنونا زي غافرت ساش وان لي في دون البعض بند وان ساش فبطل النفي والعفو العام النفي أشيء لا يعذب بذنب وبنجي بذي عذاب ما ذنوة الذنب وانا يا ابن يا روشي هو أشيء وبنجي زي وقوة عفوة جلي فبتك وانا ما آية تاروش وانا نعم
فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من بعد كذب النذير وقال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من لا ذنب له فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل
to a wannan fasali Ibn Taymiyyah yana so ya kara fito maka da maganar hanyar samun walittaka tunda ya faɗi suwaye waliyai da sifofin waliyai cewa alladina amanu wa kanu yattaqu masu imani masu tsoron Allah waɗannan su ne waliyai karka daɗa ka kare to tunda ya maka wannan bayanin kuma ka fahimta ba hujja kake so ba da dalili bai kawo ba ya kawo to ya za a yi ka zama waliyi to shi ne anan yake so ya gaya maka cewa ba yadda za a yi ka zama waliyi sai ka bi abinda manzannin Allah suka zo da shi ba za ka iya catawa kanka taka hanyar ba ka ce ga wata hanyar ka kai in ka bi ta za ka zama waliyi kuma ka zama waliyi sai dai ka zama na shaitan amma ba waliyin Allah ba in kana so ka zama waliyin Allah to biyo bayan manzannin Allah wanda duk zai bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai masa jagoranci zuwa ga fadawa cikin tawagar waliyai. Amma duk wanda ya kyale manzon Allah, ya kyale bin annabi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnarsa, to wannan ba zai taba zama waliyin Allah ba, bin yadda zai zama waliyi amma ba na Allah. Shine abinda Ibn Taymiyyah da yake so ya nuna maka. Allah ya aiko da manzanni dan ya yanke hujja ga kowa, yano su yi gargadi su yi bushara, su yi bushara su yi gargadi, ce ga hanyar da za ka yi ka zama waliyi, ga hanyar da za ka fi ka zama waliyin Allah, ga wacce kuma in ka bita ka zama waliyin shaidan. Waliyan Allah ga gidansu aljanna, waliyan shaidan kuma ga gidansu wuta. Annabawa su suka zo da wannan hanyar. Wannan shine maqsudin wannan babu fasalin. Yace wa idza kana awliya'ullahi azza wa jalla humul mu'minun almuttaquna, idan ya zan waliyan Allah su ne mu'minai masu tsoron Allah. Wato an gama fahimtar wannan gabar cewa masu imani da tsoron Allah su ne waliyai, wannasu ya tafadalu da fil imani wa taqwa, mutane kuma an yarda suna fifitar juna a wajen imani da taqwa, tunda imani din nan yana karuwa da rabuwa, da haka wani nashi ya hauhawa sosai, wani kuma ya yi ƙasa. Wannan an yarda da wannan saboda dalilai da ya gabatar a baya. An yarda maganar tsoron Allah mutane suna fifituwa a nan ma, tunda tsoron Allah shine imtisalu awazirillahi wa ittinabi nawahi, wani ya fi wani kwatanta abinda Ubangiji ya umarni da shi, dan ba ya tsaya ma kan nafarin la bane har na wajibi, ba ya tsaya kan na wajibi bane har na nafil kulu, a wajen imtisalu awamir, sannan a wajen ijtinabun nawahi ba ya tsaya kan abinda suke nahyi tahrim bane, san abin da aka haramta bane har ma nayi tanzih, abin da ya san yinsa ba laifi bane da za a kama ka da shi, amma kuma bai dace ba, to yana guje ma wannan. To kaga wanda ya fifita akan wanda ya takaita akan awamir na wajibai da kuma nawahi na muharramai, an gane ko? Baka a babin imani ana samun fifiko, a babin taqwa ana samun fifiko. Wannasu yatafadaluna fil imani wa taqwa, mutane na fifita junansu ta fuskar imani da taqwa. Fa hum mutafadiluna fi walayatillahi, don haka su masu fifitar juna ne a wajen walittaka ta Allah, bi hasabi zalika, gwargwadon fifitar junansu a babin imani da taqwa. Kama annahum lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq, kamar yadda suke fifitar juna, anan alkalmar tafadul ya yi amfani da ita babin taloga, zalika fadlullahi fi man yasha, amma tafawut fifita ne, ka samu tafawut a harkar mai kyau a kuma iya samun tafawut a harkar mara kyau. Lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaqi, yayin da mutane suka zan haka nan, kamar yadda mutane suka zan masu fifitar juna ne a babin kafirci da munafici, kanu mutafadilina fi adawatillah, a nan ma wani ya fi wani a wajen zamansa maƙiyin Allah. Wannan wani abu ne sananne, kafirci dai duk kafiri kafiri, ba wani kafirin da za ka ce wannan ba kafiri ba ne, wannan a duk kafiri kawai kafiri ne, alkufur kufur, kafirci duk munafiki munafiki ne. Amma kuma akwai kafirin da za ka ce kai wannan kafircin nasa ai ya fi na wani ma, dukkan su sun samu daidaito a sunan kafirci, in kai da zaka ce mu wancan kafiri, aka zaka ce mu wannan kafiri, aka zaka ce mu wancan, amma kuma wani kafircin nasa ya fi na wani, ba haka bane? Kafirin da kafiri ne bai yarda da Allah ba, bai yarda da manzon Allah ba, ya karyata alqur'ani, bai yarda da abin da kuke yi ba na musulunci, amma kuma ya dai zauna da ku lafiya, in ya zama wani abin da zai cuce ku ya nuna muku kaza fa cutar ku zai kada ku, ko ka wasu na kokarin cutar da ku, ya tsaya ga ya kare muku maslahar ku, babu shakka kafircin sa yana nan. Wannan duk abin da zai mana ba za mu ce ka musulunta ba, dan kawai ka kyautata mana, kana yana nan a kafirin sa, amma kuma ba zai taba zama daidai da kafirin da kullun da shi ake makarkashiyar, ya za a karshen ku, ya za a ga bayan ku, ya za a burkushe ku, ya za a cutar da ku, ya za a hana ku addinin ku, kafirin da zai yi ta kokarin ya zai ga ana kashe ku, ana zubar da jinin ku, ya zai ga an kore ku da kasar ku, an kona gidaddajin ku, an kona dukiyoyin ku, an muku ta'addanci, ba za ka daidaita wannan da wancan ba, ma shakka duk sunan su kafiri, kowa wancan kafiri ne ya wuce, wannan ma kafiri ne ya wuce, amma kuma wancan kafirin zaune yake da mu lafiya, yana sabbu a matsayin mu ma mutane ne, Allah ne ya halice mu, yana kyautata mana, in ya ga wani abu da zai cuce mu ba za a haɗa kai da shi a yi ba, zai ba zo ya gaya mana. To kaga ba za a zo ana faɗa da arna ba, ka ce a kamo shi a yanka shi, akwai rashin hankali. Mutumin nan watakila wani abin da arnar suke kulla muku shi ya zo gaya, kuma yanzu kawai saboda kawai kuna tare da ƴan shulusu da ƴan muhi da abin da sai a kama shi a yanka shi ku shiru. Wannan ya kamata ma a karrama shi, in ana karrama ya kamata a karrama shi. Kafircin Abu Talib zai zama ɗaya da kafircin Abu Jahl, ba zai taɓa zama ba, amma dukkaninsu sun mutu ba akan imani ba, amma ya zai zama da kafircin Abu Talib da na Abu Lahab zai zama ɗaya, ba mu tabbata da Abu Talib, amma ko tabbata da Abu Lahab. Kafircin Fir'auna da irin abubuwan da ya yi wa annabi Musa alaihi salam, da irin yadda ya ƙarin ya ga cewa ya karya Banu Isra'ila ya yaƙe su, ya zai zama kafircinsa ɗaya da mutumin da kafiri ne yana shugabanci, ya karɓi mutanenku, ya karrama su, ya girmama su, kamar kafircin Muqawqis misali, Al-Muqawqis wanda yake sarauta a Masar, shugaban ƙiddawa harnan Masar, ya karrama musulmi, ya aurar wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama sadaki na auren ummu habiba, shi ya biya sadakin da kudinsa, kaga ashe kafiri zai iya biya maka sadaki, ko ya halatta ko bai halatta ba, za iya yin sadaki da ya biya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sadaki, ya ba shi mariya ta kimariyar qibtiyya, ya biya masa sadaki, ya ba shi kuyanga wacce ta haifar masa ɗansa Ibrahim. Za ka haɗa kafircin Muqawqis azimi Misr da kafircin Fir'auna, amma ba duk kafiran suka mutu ba wanda ya musulunta, to shi kaga kafircin wani ya binne kafiri ne, yana aikata aikin kafirci, amma kuma in aka tashi gina masallaci ko gina makaranta ko wani abu, shi ma zai yunkura ya ce ga na taimakon, zai so ya yi shi ma ya ga ya taimaka muku, da kuma kafirin da zai so a sa girena a rusa muku masallaci fulun, za su zama ɗaya ba, za su zama ɗaya ba. Akwai tarjama ajiyajin a cikin tarjamar Abul Hasan al-Ash'ari ne ko waninsa, Zahabi yake magana akan kuffarul milla, kafiran da suke mutanen da suke cikin musulunci amma kuma suna aikata kafirci, za su yi sallah, za su yi azumi, za su yi zakka, za a je hajji da su, amma kuma suna aikata kafirci, ba su zama ɗaya da masu bautar gumaka da ruwa da ba za su zama ɗaya ba, dukkan su kuma suna kafirci, in an sa mutane wuta za a bambanta dole. To zan haka yadda mutane mu'minai suke tafadul, haka nan su ma kafircin nasu yake tafadul. Yanzu kaga ka ɗauki kafircin Bush da kafircin Obama, duk kafirai ne, amma kafircin Bush da na Obama ɗaya ne, fi sabilillahi, gaskiya duk kafirai ne, ba wanda muke tsarkakewa, amma kafircin wancan Bush har kafirin ba ya ji shi a jiki, ɗan uwansa kafiri ya ji kafircin Bush a jikinsa, kaga ba za ka daidaita kafircinsu ba. Akwai ƙasar kafirai da suke gallaza musulmi da ƙasar kafirai da suke taimaka musulmi, za su zama ɗaya? Za su zama ɗaya ba. Shi yasa za ka ga duk abubuwan da suke ta faruwa ɗin na tashe-tashen hankali a duniya, akwai ƙasashen da za ka ga akwai musulmi a ciki, akwai wanda ba musulmi, amma kuma ba za ka ji wannan ba, saboda su kafirai da suke da ƙarfi ba su takura musulmin ba, sun saka musu mara suna addini. Yanzu kamar Singapore,
kasa arna ce a kasar musulmi ce, yan musulmin minority ne, yan kadan ne, amma shi shugaban kasar ya ba wa musulmi katafaren fili a cikin capital na kasar, gashi nan ya ba su dama su gina abinda duk suke so, makaranta, masallaci, duk abinda suke so, center su gina. In ya hana su ba kawai da za su ba su ba kasar su yan kadan ne, amma ya ba su, ya zama da kuma ana bukatar duk wanda aka ba fili a cikin capital na kasa ya gina, ba a so a baka fili ka bar shi haka nan kango, dole ka gina shi. Musulmin ba su da karfi, ba su da yawan da za su iya ginawa. Yace to yadda za a yi, kuna so ku gina zan taimaka muku. Ba zan iya dauko kuɗi daga gwamnati kai tsaye ya ce gashi ku je ku gina ba. Sai ya ce to duk wani musulmi da yake aiki a cikin kasar gwamnati take biyan shi albashi, za mu rika yanke wani kaso daga cikin albashin musulmi har mu tara muku kuɗin da za ku gina gurin. Wannan yana son addini ya ci gaba na musulunci, kuka yana so ci ba ne, yana so ci gaba ba musulmin ba ne. Saboda haka ya taimaka kuma ta haka, tunda in ta aka yi ku kawo kuɗin musulmin masu ruwa za su ba su bayar ba, amma tunda ishi gwamnati ne sai a rika cira daga cikin albashi, kuma duk kasar nan da nan sai kuɗin suka taru, aka zo aka kira ka ta fara ya santa a cikin Singapore. In ka shigo sai ka yi mamaki a kasa ta arna irin wannan, amma ka duba wannan santa ta musulmi ce, su suka mallake ta, ya aka yi suka iya samun wannan damar. Wanda ya taimaka musu shugaban kasa ne, ba musulmi ba ne, kuma ba musulmi ba ne. Sheikh Abdulaziz Al-Qari yana gaya mana, ya ce wata shekara ya je kasar, ya yi mamakin ganin irin wannan gurin, aka tara masa samari da matasa zai musu lacca. Da ya gaba musu lacca akan imani da tsoron Allah da takawa da kokarin sanin addini da sauransu, sai wasu yara suka tashi suna tambaya, wasu suna so su yi jihadi a kasar su kafa musulunci, ya za su, muna so yadda irin yadda ake Afghanistan mu ma mu rika yi a nan, ka duba wannan mawuƙi. Sai mamakin wannan tambayar a ƙasa irin wannan da kuka samu shugaba adali wanda ya kamanta muku irin abinda da jashi ya kamanta musulmi a Habasha, ko yi tunanin yadda za ku zo a kwace gurin, ko a rusa gurin, ko a ba wa kiristoci masu cuci, ko a ba maguzawa su yi maguzanci, ko kuma a kama ku, a kama malaman ku, a daddaure ku, a karkashe muku yara da samari. Ashe wani ne ya zo daga Afghanistan ya je can an yi ta sunkuru da shi, ya yi ta ɗanɗan ba babu mai, shi ne ya zo wai su ba ya kamata. To saboda haka sai caza kan wasu yara, mu ba za mu zauna ƙarƙashin kafirci ba. To kaga wannan rashin sanin fitowar rayuwa, yanzu musulmin da suka je su Ja'far ibn Abi Talib da sauran musulmi da suka yi hijira zuwa Habasha, da a lokacin da suka je da jashi ya karɓe su, sun yi tunani da za su yi sunkuru su bige da jashi, za a samu amanar, ba a samu wannan amanar din ba. To shine dai ya musu wa'azi, ya musu, yace yanzu dan Allah ai ku ya kawata gode wa Allah da har Allah ya ba wa addinin ku tamkini a irin wannan gurin a tsakiyar arna, wanda su suka yi mun kawaya ta ko ina, amma ga shugaban kasa ya tsaya kuma kun mallaki wani abu naku da za ku yi alfahari da shi. Wannan gurin da kuka bude ga masallaci, ga makaranta, mata da hijabi ana ta karatu, kuna ganin nan gaban akai shekaru mutum nawa ne za a samu ya shiga musulunci a nan gurin, kun san ya adadin su. Amma da zarar ka je ka dana bomb, shikenan an rufe gurin, an rufe gurin, an karkashe ku, sai ku koma cikin duwatsu kuna gudu, da'awar ta kiwa, matan ku suka karatu, komai zai tsaya. Saboda haka shi kansa kafiri, yanzu Mandela kafiri ne, kowa san Mandela kafiri ne, har yanzu bai ce rabbi ighfir li khati'ati yawma ad-din ba, yana nan a kafircinsa. Amma ba za ka haɗa kafircin Mandela da irin su Bush ba. Mutum ne da ko ba musulmi ba ne, dole ka jinjina masa, mutum ne mai dattako da ya san ya kamata a ƙasarsa ya kira musulmi, kaga shi ba musulmi ba ne, ya kirawo musulmi waɗanda suke ƙasarsa, ya ce ya kamata ku haɗa kai, ni a ƙarƙashin jam'iyyata
zan yi kokari ku samu wakilci a cikin majalisa ta Afirka ta Kudu nan gaba, kuma wasu abubuwa na addinin ku a tabbatar da su a matsayin doka a ƙasar nan. Mandela yau musulmi, wannan sai jam'iyyar sai ita ce jam'iyyar mai jan ragamar mulki, saboda suke da ƙarfi har yanzu, tunda aka samu wannan yancin su suke jan ragamar mulki, kuma Mandela zai iya musu wannan. Ya tara su ya ce, ku zo ni zan muku wannan abin nan, ta yadda za ku zama kuma nan gaba wasu ɓangarori na addinin ku gwamnati ta yadda dole a yi. In an tashi rabon gado dole a raba yadda musulunci yake, in an tashi harkar aure da saki da duk a yi shi yadda musulunci yake, ko da ba ku samu hikima ba, ku samu wani ɗan ɓangare ko da yake ya fi babu. Wallahi sai musulmin suka koma ana ta debate, ya halatta ko bai halatta ba, ma'ana ya halatta mu ɗan karɓi kaɗan ko mu haƙura da duka mu zauna a haka. Kuma ƙarshen haka ne suka ƙi bashi haɗin kai, suka ce ai arne ne. To kamar yadda ake samun tafadul a wilaya, haka nan a cikin kafircin ma akwai tafadul, dole ka yarda da wannan. Ba za ka haɗa kafirai kai musu kuɗin goro ba, Allah bai haɗa su ba. La yarhamukumullahu an allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Akai maganar, akai amfani da kalmar birr, albirr shine jima'ul khair kulli, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbul muhsinin. Ku yi musu ihsani, gayar ihsani, sannan kuma ku yi musu adalci. Allah yana san masu adalci, waɗanda za su fito su yaƙe ku, su nemi kau da ku daga doron ƙasa, su nemi hana ku addinin ku, su nemi takura muku, waɗannan su ne kafiran da za ku aya ku ga cewa eh kun nuna musu ku ba kuna tare da addinin, kuna sa addinin ku, kuma sai dai ku mutu akan addinin, ba a isa ba. Wannan shine za ka tada abin nan. Yanzu a cikin ƙasashen kudu ɗin nan akwai jihohin da musulmi suna nan, suna ibada su, suna kasuwancin su, suna harkokin su, ba ana su gina masallaci, ba ana su da a wasu su makarantu, ba ana su komai ba. Amma gashi a nan a Jos, jang ya hana musulmi sakat da shi da kabilarsa. Yanzu aka hada jang, arnan jang da gwamnatin sa, da gwamnatin wani gwamna a Kudu wanda musulmi suna tawala wasu a ciki, wanda suna da 'yan tsirari ba ma Jos ba, inda suke kuke tsakiyar arewa, jijjiyoyin musulmi ne suka zagaye su. Kaga ba za ka taɓa haɗa kafircin jang ba da kafircin wani gwamna a Kudu, ba za ka haɗa ba. Saboda haka dole ne in kana kallon abubuwa ka riƙa kallon su irin wannan madubi, cewa akwai as-sayyi akwai al-aswa, kamar yadda akwai al-hasan akwai al-ahsan, to haka nan akwai as-sayyi akwai al-aswa. Wani kafircin ya fi wani, dole ne ka yadda da wannan fifikon. Shine abin da Ibn Taymiyyah yake cewa, kama annahu lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq kanu mutafadilina fi adawati llahi bi hasabi zalika, haka nan suna da fifiko a wajen yayyar Allah gurgudan haka. Amma dai dole mutum ya mutu kafiri, ba yadda za a yi ka ce mutumin kirki ne ta yi Allah tashi aljanna, ya mutu kafiri ba zai yi ba duk kirkinsa. Akwai hadisin Muslim, hadisin Ubayd ibn Umair an Aisha, suke fadar cewa wata rana suke cewa ya Rasulullah, inna Abdullah ibn Jud'an kana fil jahiliyyati yuqil ad-dayfa wa yasil ar-rahim wa yafukku al-ani wa yuhsin al-jiwar akana dhalika yanfa'u. Sayyidatuna Aisha tace Abdullah ibn Jud'an ya kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci yana girmama baku, mutum ne mai karamci, mai karrama baku, mutum ne mai taimakawa gajiyayye, mutum ne mai sada zumunci, mutum ne mai taimako ya yanto fursunan yaƙi da kuɗinsa, ya yanta bayi da dukiyarsa, mutum ne mai kyautatawa maƙotansa. Aisha ta ce wannan ko zai amfane shi a lahira, wato mutum ne sifofi masu kyau na kamala yana da su, amma kuma kafiri ne. Akana dhalika yanfa'u, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya Aisha ma qala yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin, yace a'a Aisha ba a samu rana ɗaya da ya taba cewa ya ubangiji ka gafarta mun kurakure na bara na sakamako ma'ana bai taba furta kalmar musulunci ba sune wa qadina ila ma amilu min amali faja'allahu haba'an mansura to muna nan akan wannan cewa lahira wannan ba zai sa su shiga aljanna ba amma ba za su zama azabar su daya da azabar wani arne da ya fito da fito da ku ba ba za su zama daya ba la shakka akwai bambanci wannan matashiya insha Allah ita ce za ta zama matashiyar karatunmu a nan gaba inda Ibn Taymiyyah ya koro magana akan cewa wanda ya cancanci azaba a ranar lahira shine wanda aka aiko masa da mai gargadi ya masa jakunansa ya kibi to wannan shi ya cancanci azaba a ranar lahira wanda ita ce matashiyar mu a ranar gobe kiyama da ce matashiyar mu a sati mai zuwa insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وليت السلام عليكم ألوك تنبكي كوسونا متاني سكن سياء القرآني sulika sitika ta gayyata sai a raba wa mutane to ko wannan ya halatta a gaskiya irin wannan bai dace wato mutane su rika maimakon mutum a haka karan farko ya yi tunanin yin aikin alkhairi ba sai a hada shi da wata bukatarsa da kuma wani abu na abin nan yayi ko wani nuna wani show wani style sabo wannan ba zai nuna cewa akwai kyakkyawan ikhlasi ga mutum ba mutumin da zai so alqur'anai ya zo ya kawo almasallatai ya ajiye ko ya kira wasu wanda ya san suna da buƙatar alqur'anin da makarantun islamiyya ya ba su ba zai taba zama ɗaya da wanda zai aure ya rika lika abin aure lika yana ba mutane ba kawai yana so ya nuna ga wani sabon salo na fito da shi in zai yi kyauta da alkur'ani me sai ya hada da katin sanadar kiran ya ba da katin sa da man qur'anin ko bai ba da su da ba su da alaka saboda ka irin wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa akwai alamar tambaya akan niyyar mutane ga yin haka in kyauta alkur'ani za ka yi kai sadakar da shi to kai sadaka da shi ba tare da ka hada da wani mutum auren ka ko suna ko wani abu ba kai shi ma wani ma bai san kai ba amma irin wannan tsarin ka sa shi kawai wani wata matokara ce ta katin gayyatar ka wanda yana kawo maka ka kama katin gayyatar ka yaga ka karbi alqur'anin kai tafiya kuma ka kizo a daura auren ko ka gani sai ka je ba kuma ka je ba zai baka ba ai aiki da kyakkyawan niyya tun karam farko ba tare da an jingina shi da wani abu na yayi ko na wani a nuna wa mutane muna yi kaza mun yi kaza ba idan qur'ani ne idan littafai ne idan ma bai kai shi ba tare da ka hada shi da wata bukatar ka ba kai a wani gurin da zaka nuna mutane gashi bane abin da nake wanda yake shin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kamata ka dan kara masa da Sheikh mana amma wannan irin Muhammad Nasir kuma kare kira abokinka ni yake dan Allah malam amma kuma shi Muhammad Nasir ya faɗe shi tsara sai kace in ka ce dan Allah malam sai kace dan Allah malam shi Sheikh Muhammad shin Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da alaka da masu aqidar murji'a domin dangane da bayanan da kai na hukuncin mai sako da sakamakonsa a lahira shin Albani yayi wani mai da'awar ahlus sunna yau shin Albani shi Albani ya ji wani mai da'awar ahlus sunna ya ce masa murji'a
to tambayar taka dai almuhim dai na fahimci me kake so ka ce. Albani ahlus sunna ne, kamar yadda suka sani yana daga cikin kusoshin ahlus sunna na wannan zamanin, yana daga cikin mujaddidai na wannan asirin, musamman ta fuskar hadisi da kira zuwa ga sunna da yaƙar bid'a. Albani ya yi wannan, waɗanda zai yanzu suke takama da ilimin hadisi da abin nan, albani shi ya yafa musu ruwa sai farfaɗo da wannan fannin. Saboda haka ka ce albani murji'i ne, wannan ba adalci a ciki. Akwai waɗanda ƴan zafin kai, akwai ƴan zafin kai, akwai irin ƴan bindiga-bindigan nan waɗanda ba su san komai ba sai harshen abin nan, sai yaren makami da kisa da tada bom da tada hankali, haka suke kira shi. Wannan akwai rubuce-rubuce da suka yi a kan haka, saboda bai goyi bayan abin da suke yi ba. Yadda kuka san malaman ahlus sunna duk inda suke ba sa goyon bayan abin da babu yadda madogara kuma baya da maslaha, don ko tadbiqin nafsi a rayuwa yana tare da yana ana duban muhallinsa shi kansa. Wannan wani abu ne da malamai duk suka yi bayaninsa, kamar Shafi'i a cikin littafinsa Al-Muwatta da ya bayyana. To su kuma waɗancan saboda yara ne da ba tsaya sun yi karatu ba, sun ƙi haƙuri su yi karatun, so suke yi su wuce gaba. Saboda haka sai suka sa malaman kaba suka shure su, suka yi wa kansu jagoranci. Za ka gaba ɗaya dole su ta soke malaman, da zan su kaɗai ne yanzu malaman su za a ana bi. To wannan shi ya faru tun da duk manyan malamai irin su Ibn Baz, Allah ya ji kansa da rahama, irin su Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, irin su shi kansa Nasiruddin Al-Albani, duk ba su yarda da wannan ba. Ba su yarda ba dan kasar ka kana ga ana yin hukunci da ba shari'ar Allah ba, shi ne kuma ya baka dama ka rika kakkashe 'yan sanda ko ka kakkashe ma'aikatan gwamnati ko ka rika sa maka abin da babbai ko kana kai hare-hare, ba ɗaya daga cikinsu wanda ya ba da goyon bayan akan haka. To tun da ba su bayar goyon sai suka ce murji'a ne. Ka ji dalilin kakaba musu ko ba shi kaɗai ba, dukkan wani ahlus sunna ne tun da ba yanzu na gama bayani a wannan zafin kan da zai ce ban ni ma murji'a ne. Saboda haka wannan ba zai cutar da shi ba, kana tahi sakhratan yawman li yuhinuha falam yadirha wa auha qarnahu alwa'id. Dan tauri in yazo yana ta karo da wani falalan dutse, zai cutar da wannan dutsen kansa, zai cutar. Wanda yace a rika faɗa mana sunan wali daga cikin ahlus sunna ko da kwaya ɗaya ne duk sati, to a kaga yace a gaya musu wali daga cikin ahlus sunna, to da ba shi wali, shi wali da ba shi daga ahlus sunna ake samu, ba wali da bid'a, kaga wali to ahlus sunna ne. Saboda haka a ce daga cikin ɗan ahlus sunna, ba tun da ka ce wali ka ga maganar sunna ai. Ta zan magana sunna, sannan kuma duk sanda za mu karanta hadisi fa sai mun faɗi sunan sahabi, to sahabin nan wali ne. Saboda haka kaga duk sanda ka ji sunan sahabi kawai wali ka ji. Baya ga sahabbai ba wanda za ka iya tsarkakewa, sai dai ka yi masa kyakkyawan fata. Sahabbai su Al-Qur'ani ne ya tsarkake su, ya musu shaida, ba ɗan adam ba. Duk wani wanda zai zo ɗan adam yana masa kyakkyawan fata ne saboda wasu alamu da aka gani. To wannan fatan duk wani mutumin kirki da ya ba wa musulunci gudunmawa, muna masa wannan fatan, muna sa masa tsammanin yana cikin waliyan Allah. Ba za mu iya nazumi ba tunda ba a babu wannan lasisin ba, mu ce tabbas wani wali ne kamar yadda sahabiwa ne yake wali, amma kuma muna ji a ranmu cewa lalle wannan yana da dukkan wata cancanta a zahiri da muka gani ya zama cikin wali. Wannan kana dama ka yi mutum kyakkyawan fata, duk abin da za ka faɗa sunan fata ne take yinsa, ba ka da sigar jazibi sai ga waɗanda Al-Qur'ani ya yi jazibi a kansu, ya yanke hukunci take ce suwa da suwa da 'yan aljanna ne. Wannan kuma ya ce mutumin da ya mutu za ka iya karanta masa zikirai na tasbihi da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi da safe da yamma, kai kai daka tasbih da safa da yamma shi kuma ka masa addu'a kai abinda ya kai masa abinda ke tsakaninka da shi shine kai masa addu'a wanda zai ja'u min ba'dih taquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kai rika masa addu'a Allah ya gafarta masa ya bi masa ya gidan sa da sauran mu'minai gaba daya wannan shine gatan da zaka yi masa addu'a yake bukata tasbih kai yanzu kai kake da bukatar kai wannan in kai ibadar sai kai addu'a a bayan ibadar sai ka zama tawassuli wannan kuma yace mutum ne ya mutu akwai sallolin farilla a kansa za a iya rama masa a ba a rama mutum sallolin farilla ko azumin farilla in ya mutu saboda yana cikin wani yanayi da baya cikin hayyacinsa sallolin suka zo suka wuce dama wannan musu zama wajibi a kansa ba su ma zama wajibi a kansa ba tunda yana cikin wani yanayi kamar yana cikin suma sallolin suka zo suka wuce bai samu yayi ba wannan dama an sauke masa su in kuma a yana cikin yanayin da zai iya sallar amma saboda jahilci bai san cewa a wannan yanayin ba ma ana son yayi sallar koda ko da ishara ne sai ka nemi Allah ya fi masa sakacinsa da jahilcinsa amma ba za ka ce ba za ka raba masa ba ba in kuma a daman can ya san wajibcin yana cikin koshin lafiyarsa ya yi tawata da sallar sai dai ka nema masa Allah ya gafarta masa amma maganar ka raba masa ba ta so ba haka nan azumin na bakanci shi ake raba mutumin da ya sha alwashin zai yi azumi na bakanci to wannan ana iya a raba masa shine hadisin man mata wa alaihi wa alaihi sawmu sama anhu waliyuhu wannan asawmun nazir ne azumin bakanci ne wannan kuma yace in mutum ya mutu zai haɗu da iyayensa da ƴan uwansa da abokansa ko sai ranar alkiyama ya da kake ne da haɗuwa a barzahu a barzahu dai ba tuta za a haɗu ba za ku haɗu dai a ranar alkiyama ku gane juna akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da muke karatuka da su a nan Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa shi da kuma Mala Abdulmuttalib sarkin Mala Abdulwahab Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa haka ana yi masa addu'a Allah ya fi masa ya gafarta masa kuma Allah ya ba su ladan haƙuri da juriya sannan akwai ƴan uwa da suke da buƙatar addu'a akan buƙatunsu na alkhairi saboda haka sai a san su aniya duk wani mai buƙatar alkhairi Allah ya biya masa duk wani wanda yake cikin wata damuwa Allah ya yi masa sannan ranar Laraba mai zuwa insha Allah akwai karatun mu na alwasiyatul kubra wanda ba bai wancan satin za mu biya shi ranar Laraba wannan mai zuwa insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya kai mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.